الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإياي مماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكجي دكا نمبيا نيدا مالا يكاومنا وجن قوكرن وتتبتد وأنن قائدودي واندسكي سامد إنغان تكسير أيوة أوري babu shakka kuma kamar yadda muka ji a cikin bayanan da malam yayi idan da za mu yi kokari mu aiwatar da waɗannan abubuwa to da iznin Allah za mu samu ingantacciyar rayuwa a gidajen mu na aure abubuwan da malam yayi bayani a gurguje malam ya kasafta mana su kaman kace gida biyu na farko akwai wasu abubuwa da za a kula da su kafin a yi dauran auren sannan na biyu su kuma suna biyo baya ne daga lokacin da aka yi dauran auren to dukkansu suna da alaka da irin yadda zamu ainihin inganta rayuwar auren mu a matakin farko kamar yadda muka ji malamin ya fara kawowa tun daga kula da abin da shari'a ta faɗi game da abokin zaman da zaka nema domin ku zauna tare a matsayin ma'aurata shari'a ta gaya mana wasu ka'idoji ga ainihin wato namiji akan irin macen da zai aura kamar yadda shari'a ta gaya wa mace irin abubuwan da ya kamata ta lura da shi game da namijin da zata aura wanda za ku ga kulasa ko kuma kusan dukkan abubuwan sun tafi ne akan wato kyawawan halaye da kuma addini namiji an kwadaitar da shi kwarai da gaske ya samu mace mai addini wacce ta samu tarbiya tun daga gida sannan kuma wacce take da ainihin wato halaye na gari to wannan shine dan ba akan irin alakan wato zamantakewa da za su yi idan suka je gidan aure domin irin yadda ita wannan yarinyar ta taso a gidansu ta ga zamantakewa tsakanin iyayenta to irin abin da za ta ɗauka kenan ɗabi'ar yi in ta je gida shi yasa za ka ga mafiya yawa har za ka ga idan mace tana wani abu ana alakanta wannan halaye da gidan da ta baro cewa a gidanku kika koyi wannan so kaga wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske haka shi ma namiji idan ya zama mai kyawun halaye kuma ya zama mai addini to ana sa ran zai kula da wannan mata tashi a bisa karantarwar addini cikin mutunci da girmamawa da sanin ya kamata Allah ya sa mu dace sannan abu na biyu malam yayi mana ishara akan cewa sauƙaƙawa da za a yi a yayin da za a yi dauran auren a bisa condition da aka sani na dauran aure yana da alaka ita ma wannan kuma wannan nisbi ce kamar yadda malam ya ce yana da alaka da irin wane ne zai yi auren kuma wa zai aura a wani gari ne zai yi auren a wani gari zai auro domin abinda misali a nan mu za mu ce yana da sauki idan aka je wani wajen to yana da tsanani ko yana da tsada sannan abinda za a ce yana da tsada a wani wajen wala'allan aka je wani wajen za a ga yana da sauki ina fatan an fahimci wannan so ba a iya cewa wai abu kaza shine dole za a yi a duk inda aka je a lura da ainihin wato shi yasa zaka ga malaman fiqh suna da wani abu da suke cewa sadaqul misli wato sadakin mace irin mai darajarta saboda akwai abin da ake son a duba wanda zai daidaita mata wajen al'amarin aure da aka mu lura da wannan idan inda ana bukatan a yi kaza a yi kaza a yi kaza ne duk sai a yi ina fatan an gane inda kuma aka ga in an yi zai zama akwai tsanani a sauƙaƙa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi ma wannan yana da alaka da albarkan zaman auren saboda akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya karanto mana wato mafi albarkan aure shine wanda aka yi sauki wajen abin da yake da alaka da ainihin wato zamantakewa sannan malam ya yi mana bayani cewa lalle a cikin waɗannan abubuwan har ila yau a kula da abinda shari'a ta karantar musamman a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da za a yi wato nemi yarinya kada a saba wa Allah ranan da ake dauran auren kada a saba wa Allah waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da ke rugurguza wato ingantaccen zaman aure a gama saba wa Allah yau gobe kuma a ce ana son Allah ya sa albarka a wannan zamantakewa kun ga abin ko da mu aka yi wa to ba za mu aini wato yi abin da ake so ba ma'ana kina da wata yarinya ko wani yaro wanda yake bin yake yi miki biyayya a matsayinki na uwa sai aka zo ranar bikin wannan dan ke ma ba za ki saki jiki ki mai abin da yake so ba to balantana kuma Allah da ya halice mu da haka mu kiyaye saba wa Allah a lokacin da ake shagulgulan ainihin wato dauran auren mu yana da alaka da abin da zai biyo bayan na zamantakewar auren. Allah ya sa mu dace. Shi yasa za ku iya ganin akwai da yawa na auratayya da ake daurawa, an yi wato rashin kirki, an saba wa Allah, sai kaga zaman auren bai je ko ina ba. Duk abin da aka yi ya tafi a banza, Allah ya kyauta. To bayan waɗannan misalai da malam ya kawo, wanda suna kafin ɗaurin aure ko har zuwa lokacin da za a ɗaura aure, sai malam ya zo gaba na biyu, wanda a wannan gaban shi ne ya fi faɗaɗa bayanai, domin a nan ne inda haƙiƙanin zaman auren yake, ko kuma a nan ne ake son a ga me da menene abin da za a kula da su domin a samu ingantacciya. Abu na farko, malam ya ce a yi ƙoƙari sadda za a yi tariyar auren, a yi shi a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu laifi abubuwan da ake yi na al'adu da ba su saba wa shari'a ba ku kiyaye. Kowaɗanne al'umma suna da irin al'adar da suke yi wajen aurensu wanda ba ta saba wa shari'a ba, akwai kuma waɗanda suka saba wa shari'a. To mafi muni shi ne al'adun kafirai wanda ake shigowa da su cikin abubuwan da suka shafi ɗaure-ɗauren auratayyanmu, to waɗannan a nisance su. To idan aka kula da sunnar manzon Allah, to da izinin Allah za a yi zaman aure ingantacciya. Allah ya sa mu dace. Haka idan aka zo a wannan dare, shari'a ta karantar da abin da ya kamata miji ya yi da matar shi a daren farko da za su haɗu a matsayin su na yin wato ma'aurata miji da mata. Akwai shari'ancin yin nafila raka'a biyu na yin wato salatu zaujaini, ko miji ya limancin sallan, ita kuma ta bi shi. Idan kuma tana cikin kwanakinta na al'ada, kin ga wannan sallan ta faɗa a kanta. Sannan idan za a yi wato tariya irin na kwanciyar aure, to a yi yadda manzo Allah ya karantar, da kuma yin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk dan da aka samu sanadin tariyewa da miji da mata suka yi bayan sun yi wannan addu'a, Allahumma janibna shaytana wa janibi shaytana ma razaqtana, shedan ba zai ainihin wato cutar da wannan yaro ba. Kun ga kun fara samun nagarta kenan a wannan ainihin wato gida. Sannan a kula da wato nesanta gidan daga abubuwan da Allah ya hana, na kiɗe-kiɗe da ainihin wato waƙe-waƙe da maganganu wanda shari'a ta hana musulmi ya rinka furtawa, da kuma ainihin wato kula da cika gidaje da hotuna da gumaka wanda ke nesanta mala'ikun rahama daga gidaje. Sannan kuma a yawaita karatun Alƙur'ani, ya zama ana raya gidan da ambaton Allah, wannan yana nesanta shedanu, yana kusantar da mala'iku, to za a samu ingantacciyar aure insha Allah. Bayan nan malam ya nuna mana muhimmancin a yi kyakkyawan mu'amala na zaman aure. Shine mace ta san waɗanne irin halaye da ɗabi'u ne ya kamata ta rinka yi a gidanta wanda kuma mijin na so. Dan akwai wasu mazajen duk yadda kake ganin wani ɗabi'an na da kyau, shi kuma baya so. To duk abin da kika san mijinki baya so, ki bar shi, ko da ke kin saba da wannan abun. Saboda me? Saboda a samu ingantacciyar zama. Haka shi ma miji ya lura menene matar take so, menene ba ta so, shi ma ya kokari ya kiyaye mata ainihin wato wannan abubuwan domin a zauna lafiya. Haka malam ya yi bayani akan namiji ya amsa sunan shi namiji a gidansa, ya yi tsayuwa irin na daka wajen kula da haƙƙoƙi da suke nauyi a kansa ya sauke, kamar yadda ita ma uwar gida ta yi tsayuwa na daka wajen yin aikace-aikacen gidanta. Amma saboda lalaci a yau, za ka ga miji baya abin da ya kamata, ita ma uwar gida bata yin abin da ya dace. Shi yasa za ka ga ana ta samun matsaloli. Shi miji ya rinka neman alternative, ita ma uwar gida ta rinka neman alternative. Allah ya kiyaye. Sannan malam ya yi bayani akan matsalar rashin sa ido akan abin hannun juna, musamman miji kada ya sa ido akan abin hannun matar shi. Allah ya ce da wadata da kaza da kaza, ya yi ƙoƙari ya zama shi in yana da shi ne ma ya ƙara mata. Ina fata an gane. Kun san ba abin da mata suka fi fahimta cikin yaren da mazaje ke yi kamar ungo ko karbi. Wannan yaren mata na son shi ƙwarai da gaske. Sannan kuma su ba abin da suka iya faɗi kamar kawo bani, ko da tana da shi. To kai kai ta bata ɗin don a zauna lafiya. An taɓa yi wa malaminmu Professor Sani Umar, Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, Allah ya ƙara mishi lafiya, tambaya akan miji ne baya son ya ɓata wa matar shi rai, to kuma akwai abin da wato matar take yi da shi baya so, wai sai ya ce ya zai yi kenan. Sai malam ya ce sai ya batta saboda kai ya ɓata mata rai. So haka ya kamata, Allah ya sa mu dace. Bayan wannan malam ya yi ishara akan idan Allah ya sa mace tana dan sana'anta to miji ka rinka yi mata fatan alkhairi a ciki musamman yadda mata a yanzu suke daukan hudubobi da ake yi akan cewa kowace mace ta yi kokari ta rike sana'a ga sana'a nan kuma kala kala ana yi ko tun daga malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya da yan kasuwa har yan pre-order ko da masu maini duka sannan malam ya yi bayani akan cewa a yi haƙuri da juna na'am tabbas daga cikin abu mafi muhimmanci da zai inganta zamantakewan aure akwai haƙuri shi yasa zaka ga daga sadda aka daura aure wasiya mafi girma da dattawa ke yi wa ma'aurata shine me sai haƙuri yanzu an riga an daura aure sai zaman haƙuri zaman soyayya da kauna to yanzu kaman ka ce an zo bakin kofa yanzu sai a dauki jakan haƙuri sai a shiga da shi da haka wajibi sai an yi haƙuri da juna kuma kowa ya san aka ce yin haƙuri akan wani a haƙƙinka ne da kake ganin ba a kyauta maka ba shine kake yin haƙuri akai to haka dole za mu yi haƙuri mu sarayar da wasu haƙoƙi namu ki daina jin cewa ni wallahi a da ba a min kaza ai ba daɗin bane yanzu shi ma ya daina jin cewa a matsayina na miji dole a yi kaza ka yi haƙuri a halin da za ku tsinci kanku Allah ya sa mu dace sannan bayan nan malam ya yi bayani akan yin ƙoƙarin wajen taimakawa juna akan tarbiyyar yara yaran nan da muke da su to ba ɗawainiya ne na mutum ɗaya ba yadda kai uba kana da naka part ɗin haka ita ma uwar tana da nata don haka a taimakawa juna kada shi mijin ya ga cewa ba responsibility ɗin shi bane ita ma uwar kanta ta ga cewa to ai ɗa dai naka ne a'a duka a yi aka ce a haɗa hannu sai a yi wato samar da abin da ake so to akwai wani gaba a daidai ƙarƙashin wannan wanda nake son ƙara tsukurowa a cikin abubuwan da malamin lissafa shine rashin yawan ƙorafi da ainihin wato kai ƙara tsakaninsu duka shi ma wannan yana ainihin wato samar da ingantacciyar aure amma duk sanda aka samu ɗaya daga cikin biyun yana da yawan ƙorafe-ƙorafe kai kenan kullun da ka zauna da abokanka kai ta ƙorafi akan matanka ita kenan kullun hanyar gidansu za ta je ta kai ƙara yayi mata kaza to duk auren da aka fara akan haka to sun nesanta zaman lafiya a wannan gida ba za a taba zama lafiya ba amma kowa ya haƙuri da halin juna kuma ki rufa wa mijinki asiri shi ma ya rufa miki asiri wannan na daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato zargi mazaje da yawa da mata yace hala ɗayanku suna da abubuwa wanda zai faru tsakaninsa da iyalansa amma kuma su fito waje suna bayyanawa mata suka ce kwarai ana yi su ma maza sun san ana yi so ba daidai bane jama'a Allah ya sa mu dace to amma wasu zaka ga har wato wani group suke da shi yanzu musamman yanzu da ake social media ko wai sunan group din kowace ta zo ta kawo korafin mijinta da aka gari na wayewa sakon farko shine za ta ce ita mijinta yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai a ce amma hide my ID ko kuma a bani shawara wani shawara za a baki anan ba a lalata miki gidan aurenki ba kowane gidan aure na da style din rayuwar shi da haka idan kika ce zaki dauko na wancan gidan to ba za ku zauna lafiya ba kamar yadda in wani yace zai dauki na naku gidan shi ma ba zai zauna lafiya ba da haka kowa ya rayu akan style din shi Allah ya sa mu dace malam yace akwai bukatan a lura da halin da juna ke ciki a lokacin da za a tattauna wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske wani lokacin magana ne mai muhimmanci zaka zo da shi kana son ka tattauna da kai da iyalinka amma lokacin da zaka faɗi maganan sai zan bai dace da maganan ba to amma musamman su mata su yafi dacewa su lura da wannan miji da ya fita tun da safe wani hali ya samu kanshi a inda ya je wajen nema abin da zai kawo domin ku ainihin wato rayu ya dawo gida a wani hali ya dawo gida me yake bukata sadda ya dawo amma wata matan tun kafin ya iso za ta fara caza mai kai da haka wani namijin daga nan ma sai ya wuce kofar gidan ya je wani wajen ya je ya hira Allah ya kyauta sannan mu yi kokari wani tambaya da maza ke yawan korafi a kai amma mata kusan ya zama su ɗabi'ansu shine wani namijin bai so a dame shi da cewa yau me za a dafa amma wasu matan in ba su tambaya ba to su kuma ba za a zauna lafiya ba ya kamata a ce duk tsawon zaman nan da kuka yi basiranki ya wuce ki gane me ya kamata a dafa ki san me yake bukata me zai ci da safe, me zai ci da rana, amma kullun mace kenan, yau me za a dafa ni? To wasu mazan ba sa so, Allah ya kyauta. Sai kuma naki mijin na so sai ki ta yi. Eh, sannan malam yace mu kula da kokarin wato ci gaba da bayyana wa juna kauna da soyayyar da muke da shi. Wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ji malam ya ambata, an tambaye manzon Allah waye fi so, yace Aisha. To wani tunda aka daura aure, aka gama wannan kwanakin farkon nan da aka dan yi kauna da soyayya, honeymoon ko, to an daina je wa juna ana kaunan juna. Dan kalman I love you, I miss you din nan duk ba a yi. Ina fata an gane. Kamar yadda malam ya kawo mana misali, da zamu yi haka a yanzu, a ce kowace yanzu ta dauko wayanta ta tura wa mijinta cewa I miss you, to wani mijin zai ce anya Laraba da gaske ce kuwa. To shine matsala. So a rinka yi koda jefi jefi haka, in ma abu ya gagara koda da sallah a rinka yi wa juna, eh, so daya a shekara ko so biyu. Allah ya sa mu dace. Sannan abubuwa na yi wato karshe da malam ya yi wato nuna mana shine mu yi kokari mu guji wato taimakekeniya akan saban Allah, kuma mu ainihin wato kwadaitar da juna, yi wa Allah biyayya. Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wasu mazajin suna da wasu ayyuka da suke yi na saban Allah, ko rashin kula da sallah a cikin jama'a, ko rashin ainihin wato fadin gaskiya, ko wasu halaye dai munana wanda mafiya yawa matan su suke sanin waɗannan halayen. To ki yi kokari ki ga kina ainihin wato yi mishi nasiha, kuma nasiha ta yadda zai fahimta, ba ta yadda kuma za a yi rikici ba. Sannan duk abinda mutum yake yi mai kyau ki karfafa shi akan shi. To haka shi ma miji, jama'a an gane wannan da kyau ko? Zaka tausaya idan ka ji wasu ma'auratan suna kawo wato irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta. Wani namiji ya ce shi matsalar shi da matar shi ne ba ta sallah, kuma yayi da ita har yanzu ba ta yi. Wata matan ta ce tunda suka yi aure bata taba ganin shi ya tashi ya je sallah asuba a jama'a ba. Wannan wani irin ya zaman aure ne? Ba za a ji daɗin wannan zaman auren ba. So wajibi a ce makawa juna wajen biyayyan Allah, kuma in yi wato hana juna wajen saba wa Allah. Ba ko wani abu shi ma a nan kafin a kalmar ƙarshe da zan ambata. Daga cikin abin da zai samar da ingantacciyar aure shine mu zama wato muna zama da juna zaman gaskiya da gaskiya. We should be so transparent to each other. Wallahi wannan yana samar da natsuwa. Amma mafiya yawan matsaloli da ake samu a gidan auratayya shine babu yarda tsakanin mijin da mata. Idan nace babu yarda, ba wai na mu'amala da wasu mazan a waje matan ke yi ba, ko mijin na mu'amala, a'a, ko da daidai da zaman cikin gidan shi mijin bai amince da ita akan yadda yake take gudanar mishi da kayan shi a gida ba, da ya kawo abu gida za ta ɗauke ta fita da shi ta je da siyar ta yi kaza, shi ma bai amince da ita ba, in ya fita a gida bai da amincin inda take nan take. So rashin wannan gaskiya da yadda da juna yana rugurguza ingantacciyar zama aure. Amma mu zama mun yadda da juna ta yadda duk wani abu naka to ana iya samu a wajenka, kai ma duk wani abu naka za a iya samun bayani a wajenka. Domin a yau idan ka kwanta ka rasu, to ita ce wadda aka fi expecting a ji komai naka a wajenka. To amma yau ya ake rayuwa, yau mata da yawa mazajensu ba su san ya suke gudanar da rayuwarsu ba, haka wasu matan su ma ba su san ya mazajensu ke gudanar da rayuwarsu ba. Inda za ku gane haka tsakanin ma'aurata da muke da account number, mata nawa ne suke da account number mijinsu? Idan suna da account number din, suna da pin na ATM ɗinsu ko na transaction ɗinsu? Haka ita ma macen, in tana da account number, mijin bai san ya menene da menene a ciki ba, me yake shiga me yake fita. Wannan ma akwai abin lura a ciki, Allah ya kyauta. Abu na ƙarshe malam ya ce ma yi wato ƙara yin haƙuri da juna a cikin ainihin wato mara wa juna baya wajen ɗabi'un da muke da shi. Mu yi haƙuri da ɗabi'un juna. Wani yana da wani ɗabi'a wadda duk yadda aka yi da shi da wahala ya iya sauyawa, to sai ki haƙuri da juna, ki haƙuri da shi akan haka. Haka ita ma wata tana da wata ɗabi'a wadda ba yadda ta iya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin koyi gare mu. Idan ya shigo gida ya ga abin da ranshi bai so ba, baya yin masifa ya faɗa ya farfasa tambula da flat da waye duk bayan haka cikin ruwan sanyi wani lokacin ta hanyar yi shiru ma aka ce abinci wannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da sha'awa sai dai kawai a ga ya kane amma wani aka kawo mai abincin da bai so in ya fara masifa kai ka ce wato wani alkabira akai to haka ita ma wata matan in ta fara yada magana ta yi zaurance ta yi waka ta yi harara wanda ma ƴaƴanta sun shiga uku idan tana fushi da mijin in wanne ya mata kaza ta make shi waje saboda ta ba mijin haushi duk wannan ba dabi'a ne da za su taimake mu ba mu yi kokari mu gyara Allah ubangiji ya ba mu zama lafiya a gidajen mu Allah ubangiji ya sanya albarka a wannan aure da za a daura Allah ubangiji ya sanya albarka a rayuwar mu baki daya da rayuwar ƴaƴan mu da kuma nayin wato a sauran al'umma iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ya gafarta musu haka ƴan uwan mu su ma da suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji kansu da rahma ya sa aljanna ya zama koma gare mu da su baki daya ina ƙara ainihin wato godiya kwarai da gaske tare da yin addu'a ga malaman mu da muka rako Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar da Sheikh Bashir Lawal hafizahumullahu wa ra'ahuma wa ja'alahuma min khairi ibadihi fi dunya wal akhirah anan zamu ainihin wato ja bayani insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.